أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake kasancewa tare da ku cikin wani sabon shirin na Fatin Rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma na yayi kuma da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne. Ta yi aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455, ko kuma ta adireshin email na fatinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatinrahma da kidan dalilin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna Lahadi ne 24 ga watan Dhulhijja na shekara ta 1445, majina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo dai da 30 ga watan Yuli na shekara ta 2024. Kuma kamar kullum lokaci muna tare da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalle Mu'oyan, babban malami a tsangirin nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da kenan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo akan makala. Sai assalamu alaikum da musu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ta yau kai tsaye za mu shiga cikin tambayoyin da kuka aiko, inda tambaya ta farko take cewa shi malam ya inganta cewar wanda ya mutu a ranar Juma'a ya yi shahada, kuma duk wanda yake musulmi ko da kuwa akwai wata ko kuma akwai wata falala da take tattare da ita ranar Juma'a din.
Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mutuwa a ranar Juma'a ba ita ce mutuwar shahada ba, ba ta daga cikin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa a matsayin mutuwar shahada. Babu mutuwa a ranar Juma'a, amma akwai hadisi da Imam Ahmad da Tirmidhi da waɗansu suka rawaito daga Abdullahi ibn Amr ibn al-As رضي الله عنه جوا بارك صلى الله عليه وسلم الى جماعه من مسلم يموت يوم الجمعه او ليله الجمعه الا وقاه الله فتنه القبر. باب المسلمين زي موت ران الجمعه كل الجمعه فاتي الله يا تري شي daga azabar daga fitinar kabari. Wannan hadisin da shi wasu daga cikin malamai suka yi hujja akan falalar mutuwa ranar Juma'a ko kuma ranar Juma'a, wasu daga cikin malamai sun inganta hadisin kamar Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, da inganta hadisin da cewa hadisi ne hasan bi majmu'i turuqihi, wato aka tara hanyoyinsa zai kai hasan. Wasu daga cikin malamai kuma sun raunana hadisin, daga cikin wanda suka raunana hadisin akwai Tirmidhi da ya rawaito hadisin, ya ce hadisi ne gharib, hadisi ne gharib. Kuma Tirmidhi ya ce hadisi gharib yana nufin da'if, kuma ba ya bayyana cewa laisa isnaduhu bi muttasil, laisa isnaduhu bi muttasil, wato isnadinsa ba bai cika ba, akwai wani gibi a cikin sanadinsa. Gibin da yake cikin sanadinsa shi ne akwai wani rawi da ake kira Saif ibn Rabi'a, wanda shi ne aka ce ya rawaici hadisin daga Abu Ibn al-As, ana cewa bai ji komai daga wajensa ba, saboda akwai gibi kenan tsakaninsa da Abdullahi ibn Amr ibn al-As, sannan kuma wanda ya rawaici hadisin daga Sa'id ibn Abi Hilal shi ne Shabi ibn Sa'ad, shi ma malamai sun yi magana akan cewa yana da rauni. To da wannan ne malamai suka raunana wannan ruwaya. Don haka Imam al-Bukhari a cikin littafinsa as-sahih, al-jami' as-sahih, ya yi babi yake cewa babu mauti yau bil isnin, mutuwa ranar Litinin. Sai ya kawo hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha, a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta wace rana annabi ya rasu, ya ce da shi ranar Litinin. Ya ce da ita wannan ranar lokacin baya da lafiya yana kwanciya kan shimfiɗar rashin lafiyarsa ta ƙarshe. Yake tambayar yasa Aisha a kwace rana annabi ya rasu, ta ce masa ranar Litinin. Ya ce wannan ranar da muke ciki wace rana ce? Ta ce da shi ranar Litinin. Ya ce to ina fatan ya zanto tsakanina da zuwa faɗuwar rana, wato Allah ya karɓi raina, wato ina fatan ya zanto Allah ya karbi ransa shi ba a cikin wannan ranar dan ta dace da ranar da Allah subhanahu wataala ya karbi rabbaki sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin ta. Allah dai bai kaddara a lokacin zai mutu ba sai bayan ranar ta fadi da daddare wato daren talata sai ya rasu. To anan ne wasu malami suka ce Imam al-Bukhari kamar bai inganta hadisin Abdullahi ibn Amr ba, shi yasa ya kawo hadisin mutuwar ranar Litinin. Kuma ya zanto daga cikin falalar da ya yi istinbadi cikin maganar sayyidina Abubakar cewa ita ce ranar da Allah ya zaba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu a cikinta, kamar yadda ya zaba masa a haife ta a cikinsa. An sani cewa mutum ba ya da zaɓin kansa game da ranar da za a haife shi da ranar da zai mutu. Ba wanda yake da zaɓi a karan kansa ya ce ina so a haife ni rana kaza, ina so mutu rana kaza, a ce kuma a wannan ranar da ya zaba a ciki zai mutu. Wani abu ne a wurin Allah sai abinda Allah subhanahu wataala ya ga dama shi zai zartar. To saboda suka ce Imam al-Bukhari bai ga ingancin wancan hadisi na mutuwar ranar juma'a ba, shi yasa ya kawo mutuwar ranar Litinin ya kuma yi hujja da maganar sayyidina Abubakar da yake cewa yana fata ya zanto ya rasu a cikin wannan rana da ya samu falalar dacewa da ranar da Allah ya saba manzo sallallahu alaihi wasallam ya mutu a cikinta. Kuma abinda yake ya tabbata a shari'a kuma ma'lum fi dini da darura, kowa ya san da shi cewa ranar mutuwar mutum kadai ba za ta cece shi wurin Allah. Kyawawan ayyukansa da kyakkyawan kudurinsa da kyawar aqidarsa da kyawar alaƙarsa da ubangijinsa shi ne zai cece shi a wajen Allah kowace rana bayan su. A sauran yaro su ranar juma'a ko ranar asabar ko ladi ko litinin, abinda ya yi na aiki shi ne Allah subhanahu wa ta'ala zai masa sakayya da su, ba ranar da ya rasu a cikinta ba. Wannan kowa ya riga yana jin wannan a ransa. Kuma wanda duk ya yi ba daidai ba, ko dai ya mutu ba musulmi ba, ko ya mutu da wasu laifuffuka, ko ya mutu da zalunci ko wani abu, babu shakka ranar mutuwarsa ranar kaza ba za ta sa shi kenan cewa ta sha wani abin da ya yi shi kenan ya tafi saboda ya mutu ranar kaza. Wannan babu wani wanda ya taɓa faɗar haka, ba wani malami ko wani masani da ya taɓa faɗar haka. Saboda haka mutum ya yi ƙoƙari ya kyautata ayyukansa. Yawata ta ayyukansa to ko ba a wani lokaci mutuwa ta mutu da suke shi, wannan ba shi da asara insha Allah.
To sai wannan ne tambayar shi, ko yake cewa malam yana tuki da kasan flyover, to wasu kuma suna saman flyover din su biya kan mashin sai suka fado akan motarsa, to sai ya kai su asibiti ɗaya daga cikin su ma ya rasu. To shi ne ke tambayar malam, shin akwai azumi a kansa?
To menene yayi na kuskure? Shi azumi yana hawa kan mutum idan ya zama to a mutuwar da aka yi ko kisan da aka yi akwai kuskurensa, shi ne ake cewa qatlul khati, wato kisan kuskure. Ba kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Saboda kace an samu kuskure ne ake maganar kafara ta abin nan, ake maganar diyya, ake maganar kafara. Amma idan ya zanto shi ba shi ne ya yi sanadiyar mutuwar ba, haka kawai wani daga sama ya faɗo kan mota sai ya mutu, zuwa cewa shi ne ya yi sanadiyar mutuwa ballantana da mishi da diyya ko kafara, haka ba wata kafara a kansa. Yau da a ce akwai wani abu na kuskure da shi ba ya yi a sanadiyar kuskurensa mutuwar ta faru, ko da ba kuskurensa ne shi kadai ba, a ce yana da wani kaso na kuskure a ciki, to wani shi ne za a ce ya yi kafara. Amma wanda ba shi da kowane irin kuskure ba a cewa ya kafara. Mutum ne wani ya zo ya daki kofar gidansa ko ya daki garin gidansa ya mutu, ya ce sai ya mai gidan ya yi kafara, ba zai ce ba sakamako ya aje motarsa inda aka saba aje motoci, wurin da ake parking, kawai wani ya zo ya bugi motar ya faɗi ya mutu, ya ce sai ya yi kafara. Saboda nan ba shi da wani abu na kuskure a ciki.
To sai na shiga muke cewa da Allah yana neman ƙarin bayani game da ingancin hadisin da ke cewa ranar farko cikin watan Zulhijja shine ranar da aka yafi ma Annabi Adam, ranar ta biyu kuma ranar da aka karbi du'a'in Annabi Yunus, ranar ta uku aka karbi du'a'in Annabi Zakariya, har zuwa da ƙarshen hadisin.
Wannan duka kwashe-kwashe ne ba hadisai ba ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Malaman hadisai ba su san da waɗannan ba, ba sa cikin littattafan hadisai sanannu da aka sani, ba sa cikin sahihaini ko littafin da aka kira su as-siha, ba sa cikin sunan, ba sa cikin masanid, ba sa cikin littattafai manya irin su al-ma'ajim da aka yi da su, ba su bai to wannan tarkace ne na wasu wanda suke kawo su ba su da gurbi kwata-kwata a cikin littafin hadisi na musulmi. Abinda aka sani na falalar kwanaki goma shi ne wanda ya tabbata hadisi Abdullahi bin Abbas da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wasu kwanaki da Allah ya fi son kyawawan ayyuka a cikinsu kamar kwanakin nan goma. So shi ne wani hadisi da Bukhari ya rawaito, hadisi ne tabbatacce sahihi, shi ne wanda ya zo na falala. Amma kasancewar kowace rana a ce a cikinta Allah ya yi kaza, rana ta biyu Allah ya yi kaza, rana ta uku Allah ya yi kaza, waɗannan tsare-tsare ne da wasu ba shi da tushe, ba shi da inganci.
Tun yake ce assalamu alaikum, ya ce malam su ma'aikatan gwamnati ne, ya ce to abokan aikinsa suna ƙara kuɗin kaya idan za su yi wani project da aka sa su. Ya ce misali abin naira 10,000 sai su ce naira 15,000. Ya ce to bayan an gama aikin suka raba musu sauran kuɗaɗen, shi ne ke tambayar shin wanda aka raba musu aka ba su ya halatta a gare su su?
Ta yaya za a yi abin da aka same shi ba ta kyakkyawar hanya ba, kuma zama halal ba. An ci amana, an aringizan kuɗi, an kan abin da yake shi ne na gaskiya, an ƙara wani abu kuma ɗauka raba a ba mutum kuma ya yi tunanin halal aka ba shi ko haram. Yau abin da baka san so sunsa ba kuma ya fito daga inda ake zaton zai zama halal, to wannan shi ne za ka ce ka ci ba tare da sai an ɗora maka nauyin bincike ba. Amma in har ka san so ɗin abin, ka san cewa wannan ƙarin ne da aka yi, wannan tushen ne da aka yi wa gwamnati dukiyar al'umma, dukiyar da take hannun gwamnati ta al'umma ce, ta duka jama'a ce, shi ne almalul am, dukiya ce da Allah ke kiransa malullah, dukiyar Allah ce. Saboda haka ka san cewa daga cikin dukiyar al'umma aka kwaso wannan, aka ɗauka aka raba muku, kuma ka tambaya cewa ya halatta ka ci, na ba ya halatta. Saboda haka haramun ne ka ci wannan. Baka ka ce a za ka karɓi wannan ba saboda ga ta yin da aka same shi, su je can su da suka yadda su yi rigima da al'umma da al'ubba kiyama a gaban Allah, su je su ci, amma kai ba za ka karɓi wannan ba.
To ne shi kuma yake cewa malam wanda ya ci kuɗin gwamnati ba bisa ka'ida ba kuma yana so ya biya, shin yaya zai yi?
To ba ya san inda ya je ci ba. Wanda ka kwasa kuɗin su za ka mayar wa da kuɗin su, in akwai hanyar da za ka mayar da gwamnati, gwamnati ta karɓa ta yi amfani da shi inda ya dace shi kenan. In kuma kana tsoron ma'aikata ce za ka je ka kai wasu wanda ka bari ka san su waɗanda ba tsoron Allah ba ne, ba za su kai da kuɗin cikin ma'aikatar ba a ci gaba da yin mutane aiki da shi, su za su cinye, kana kuma tsoron ka ba su cinye, to kana iya sarrafa su cikin abin da zai zama amfani ga al'umma, ka yi wani abin da duka al'umma za su kuɓuta, za su amfana da shi, gina kwalbati, gyara titi, ko hanya, ko ka gina masallaci, ko gina makaranta, ko gyara makaranta, ko ka kai gidan marayu, duk wani abin da ya ci ba wani mutum ɗaya ne al'umma ce ta amfana da shi, sai ka yi wannan aikin da shi. Amma in ka san cewa ma'aikatan da ka saci kuɗin in ka bayar akwai mutane masu tsoron Allah da za su karɓa su mai da shi asusun ma'aikatar a ci gaba da yin mutane aiki da shi, to haka yi waje baka yi.
To sai yake cewa malam shin ya inganta cewar liman shi ne yake da haƙƙi na tare kama ba wanda ya kira sallah ba?
Na'am, shi ne yake da haƙƙin tare sallah, liman shi yake da haƙƙin wannan, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Bilal ya je ya gaya masa ya nemi izininsa zai abin nan. Shi ladan abin da yake da shi shi ne ya kira sallah, amma tare a shiga sallah wannan haƙƙin liman ne. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku tashi, yake cewa sahabbai kada ku tashi har sai kun gani na zo, domin wani lokaci za su tashi tsaye kamar irin ka fito din nan, sai za ta komo har ta tarau, kada ku tashi sai kun gani, in na shigo to sai ku tashi, ku ci gaba da zama har sai na shigo ku tashi. Saboda liman shi ke da haƙƙin ya ce a tare gama ba ladan ba, abubuwa ne da yanzu da yake duk kowa mutane yana kowa gaban kansa, kowa yana ji ya isa. Saboda haka sai ka ga shi kansa liman ɗin ana ba shi umarni, ana faɗa da shi ba a ce ya makarjiya ya ƙara minti 5. Saboda haka wasu sun tashi suna protesting cewa an shiga haƙƙinsu, an ƙara musu ba hukumar shi suke ba, ko kuma suke ba shi ba. In ya rashin lafiya ba mai kawo masa magani ko ya zo lebo ya kawo masa, yana ce ne ba a ce mai ji daɗi ba a shirya shi kenan an gama da shi. Amma kuma za a yi rigima cewa wai bai fito a kankari ba. da duk wannan duk wasu abubuwa ne sababbi ba laifi liman idan yana da uzuri ya sa wani ya ce ya sallah ko ya sanar ya ce ko kuma ya ba da kaida ya ce in na ƙara minti kaza muku ganin matukuta da sallah wannan duk yana da haƙƙin sa ne amma bai bayar da wannan ba sai ku jira shi wanda yake jin yana da gaggawa sai ya fita ya je wani guri ya sallar sa da wuri ya tafi
da sanin shi muke tambayar sai hancin cewa sallar mai aure ta fita mara aure lada
a'a babu wani hadisi ingantacce da yake fifita wata ibadar marar aure mai aure akan mai tamarar aure babu duk wani hadisi da yazo akan fifita wata ibada sallah ko azumi ko wata ibada ta mai aure akan tamarar aure ba hadisi ne ingantacce ba babu wani abu da ya inganta wannan babin wanda da aka sani aure wani abu ne wanda yake da daraja yake da falala annabawa sun yi aure sun bar zuriya da yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aure ya bar abin da ya hayyafa shi ma kuma ya kwadaitar da al'ummarsa su yi aure Allah subhanahu wataala ya kwadaitar da aurar da waɗanda ake da su wanda suka isa aure duk wannan akwai shi wanda duk falala ce mai sufa abin ko ba ta falle ta zawwace shi duk wanda yake da ikon rike aure to ya aure amma ba wai yana nufin cewa ibadarsa ta fita wanda bai aure ba wannan ba babu wani hadisi ingantacce akan wannan
to sai wannan shi kuma yake jama'ar tambayar sa ita ce ya matsayin wanda ake bi bashin sallah bai biya ba kuma ya tashi yayin kiyamul layli
wannan mutumin da ake binka bashin sallah saboda kuka yi bacci kuka ka manta ka tuna sallah ya ce wannan shi ne lokacinta ka tashi ka yi wannan shi ne ko ba ka da wani abu na kafara ba wannan ba ita ya shi kiyamul layli ana binka bashi ba ana kai kiyamul layli ta kama kai kiyamul layli kiyamul layli zaman salaman ko abin da ake binka bashi wajibi ne da ka zara ka tura abin da kake binka bashi ka tashi ka biya Allah subhanahu wataala ya fi son mutum ya kaddamar da farilla akan nafila Allah subhanahu wataala a cikin hadisin kursi ya ce wa taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma afsaratuhu alayhi bawa na bai kusance ni da wani abu da fuso ba kamar wanda na farillanta masa wato farilla sai ka farilla ita ce farko da aka kai kokari ka sauke farali sannan ko sai kai na farko haka ya dace
to sai wannan ita kuma take jama'an sun yi aure da mijinta ne kusan shekaru 11 tace suna da yaya hudu kafin su yi aure sun yi yarjejeniyar cewa za ta ci gaba da aiki to bayan sun yi auren sai ne alƙurma cewa ba shi da karfin da zai daukar nauyin ci gaba da wato fitarta saboda haka sai ta amince suka ci gaba da zama haka to bayan sun haihu kuma
bai da karfin da zai
ci gaba da daukar nauyinta to shine take cewa sai ta amince da ci gaba da zama da shi din to bayan sun haihu kuma duk wata dawainiya ta yaran su ma ita take tace daga da ta ga abin baya karewa sai take wato tace masa yayi hakuri da abin da Allah ya hore masa sabi surfa wato nan sa asiri to sai yace ta kara hakuri dai na neman hanyar da zai bi domin ya ci gaba da kula da su da ita da yaran nata sai ta yi kokarin fahimtar da shi a koda yaushe sai ta ba ta hakuri ya kuma ya ta mata cewa dan su din yake tace to tashi da harar ciwon damuwa ya kamata duk wani kudin ta yadda ya shiga hannunsa to zai karkatar da shi zuwa bukatar sa tashi ta kansa tace ta sayar da dukkanin kadarorinta har filayen ta ma guda biyu da ta gada shi ma duk ta siyar domin neman jari to sai da wato dukkanin ta ma ta siyar duk tun tarfa musu a tsaye to malam neman aure yake yi a yanzu zai kara saboda kudaden da ya karba daga wurinta kuma ya hana ta to shi take cewa malam za ta iya yi masa addu'ar Allah ya bi mata hakkin ta bisa zaluncin da yayi mata tunda ta yi wannan abu ne domin ta taimaka masa shi kuma ga shi ya amfani da kudaden sa wajen ya ce zai kara aure tace yanzu haka a gidansu na gado suke zaune kuma duk wani gyara da ya taso sai ne ta taimaka wa wannan gidan
to galibi in kaga an shiga irin wannan matsalar to an bar tsarin da Allah subhanahu wataala ya gina auratayya ko zaman rayuwar aure a kansa Allah subhanahu wataala ya gina rayuwar aure akan namiji ya dauki nauyin iyalinsa ci da sha da sutura da gurin zama da magani duk wani abin da take bukatar rayuwa take bukata dora shi akan namiji ne ce nafaka haka Allah ya tsara abin mace ta kula da gida ta kula da masa ta kula da nutsuwarsa da kwanciyar hankalinsa a gida ta kula da ƴaƴanta intana da su ta kula da duk abubuwan da suka shafi gida da dukiyarsa da zai ajiye da mutuncinta duk ta kula da wannan shi kuma ya kula da bata waɗannan haƙoƙi nata na ɗan adam da suke kansa a haka Allah ya tsara rayuwar namiji shi ne ke riƙe da ragamar gudanar da gida da nemo abin da duk ake bukata rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim lace mazaje su ke sama da mata ke jagorantar mata saboda abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fita sasin shi da shi akan sashi da kuma abin da suka ce na duke su yunfiqu sa'atin min sa'atihi wa qadara 'alayhi rizquhu falyunfiqu bima ataahu Allah ce ko mai wadata ya ce gurgurdan wadatarsa wanda kuma aka kuntata arzikinsa ya ce gurgurdan da abin da Allah ya bashi saboda Allah subhanahu wataala ya korawa namiji alhaki ya ce da matarsa ya shayar da ita ta zauna ita kuma ta kula da gida Allah ce wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyati alula kuma ta ku zauna a gidan dijinku ka kurka caba fita ado kuna fita kamar yadda matan jahiliya suke haka Allah ya tsara rayuwar dan adam saboda wani lokaci gujirewa dokar Allah ko kuma daukar wani tsari da ya saba da Allah sai ya juya abu sai mace ta ce ita ma ta tafi ta aiki ta nemi na kanta ana zugata sai ta bar gidan mijinta ta tafi ta ma tana gogayya da maza saboda an ce ta je ta nemi na kanta kar ta zauna sai namiji ya bata ta zama baiwa karkashin sa wayewaye to shi kuma a bisa fitira da ubangiji ya yi na cewa shi namiji yana so ya ga cewa shi ne da iko da ragama da abin nan sai ya ga cewa to tunda har ya saki wani abu nashi da haƙƙinsa ya bar ta tana fita tana zuwa tana nema sai daga kyashin kuma gashi ta samu nata kuma sannan ta zo su ya ci da ita sai daga wannan kyashin duk da Allah ya dora masa alake ya ci da ita kula tana da shi amma bisa ɗabi'a ta ɗan adam sai ga cewa a to ai shi ma ta bar cewa kai ta zauna me yasa ta tattaya matsa sai ta fita to saboda haka sai ga ta ɗauki albashi wataƙila ma ya fi abin da shi yake da samu to ya kuma a cikin nashi za a ci ba nata ba to daga nan ne sai ka ga abin nan da rowar da take cikin zuciya da Allah ce wani kashu halarsu wannan shuh ya shigo shi kuma ciki to daga nan sai ga ya sakan mata abubuwa ita za ta riƙa yi ko a zauna a yi rabon abin raba daidai su waɗanda suka kawo don rayuwar su a nasu falsafar auren mace ce za ta da namiji tarayya ake yi ba tana shi ne ba wai magana ce ta wannan shi zai kula da wannan ba sai dai a haɗu a kula da juna haka su suka ɗauka saboda haka ko mai yi raba daidai ake da ke biya rabi in biya rabi in kudin abin hayar gida ne ke bada rabi in bada rabi in ya nemi na da su guda biyu ɗaurin karatun ɗaya ɗaurin karatun ɗaya za ka dole ta je ta nemo amma shi musulunci sai ya ɗora dukkan wannan responsibility sun akan namiji wannan nauye-nauye duk sai aka ɗora su akan namiji shi zai yi saboda haka kaga ita maganar ce ta tafi ta yi gogayya ta yi ta nemo ko ba ta taso ba to saboda haka lokacin da aka canza abin shi ba sai dawo wancan system din na su masu wannan system din ta fita ba na fatan shi ne sai ka dan mun zo mu talbaki juna ne mu tuɗa juna to ki bayar in bayar ne ba magana ce ta ni kadai in ta bayar ba to haka kuma dan adam da son zuciya sai ka ga daga baya ma yana neman ya janye ma jiki kwata-kwata ya bar mata komai hannunta wanda shi ne abin da yanzu wannan take kokawa da farko ta fara bashi taimako a wasu gurare ƙarshe ma ya janye gaba ɗaya ya bar mata komai hannunta za ta bar ƴaƴanta ne su mutu ya san ba za ta yi ba dole tana ga ƴaƴanta ba su zauna da yunwa ba dole ta ci da su za ta zauna ne ɗakinta yana yoyo ruwa yana lalata kayan kalarinta dole ta tashi ta gyara daga komai ya riga ya saka mata saboda tun farko an saki layi to wanda ita ce yawanci wanda suke matan da suke aiki suna karɓar kuɗi yawanci rigingimin su da mijinsu akan irin yawanci za ka samu cewa mazajen su ma sun kauda kai daga wani abin da ke haƙƙi ne a kansu su yi sai tunda dai tana aiki kuma na san abin da take samu a wata to mazan dauki kuma kuɗi ba ina kashe mata akan abu kaza akan abu kaza in zuwa ta yi asibiti sha aka rubuta magunguna ta saya ba zai bayar mata da kuɗin ta ba zai cewa to ai tana da kuɗi ta saya gas din ta ne ya kare tana girki ta dumbu ba zai dawo mata da kuɗin ba sai daga cewa ai abincin anyi wataƙila ba lalle shi ya ci ba ma ita da ya'yanta su ci shi zai ci a waje to da irin wannan su suke haddasa rashin kyakkyawar zamantakewa tsakanin miji da mata za ki ga cewa inda zai auri wacce ta biyu idan kuma ya zauna a gida zai kuma za ka ga ya koma yana kula da ita fiye da ba ka zato saboda zai ce ita ba ta aiki ba ta samun komai dole ne shi ne mai taimaka mata har ma zai iya ware wasu kuɗaɗe na mata duk wata tana abin nan a pocket money ne ta sa aljihunta saboda buƙatar da za ta iya tasowa duk zai iya yin wannan a bisa ɗabi'a ta ɗan adam amma wajibi ne a kan miji ya kula da matarsa ya ce yadda ita sa'o'in tana da shi ko ba ta da shi ba sharaɗi ba ne cewa sai mace ba ta da shi sannan miji zai ce yadda ita ko ta fi shi dukiya a ce ita ce take da dukiya ma duguwa ƙila ma tana cikin masu kuɗin masu arzikin ƙasar amma shi yana cikin talakawan ƙasar to a musulunci shi ne zai ce yadda ita a musulunci shi ne wanda bai ce yadda ita ba ita ce za ta ciyar da shi ba in ta taimaka masa wannan wani abu ne da ta yi da ladin kanta ba da an tilasta masa ba amma musulunci bai dora mata ciyar da kanta ba ballanta na dora mata ciyar da shi shi zai ciyar da kansa ya ciyar da ita ya ciyar da abin da za su haifa wannan shi ne ka'ida a musulunci galibi sakin wannan layi na farko shi yake jawo ana samun ake samun tangarɗa irin wannan kuma ake samu da yawa daga cikin gidaje suna rujewa saboda wannan shi yasa har kullum masu hankali masu tunani suke ta kokarin su nuna wa mace cewa idan tana samun ci da sha da kulawa a cikin gidanta to ta hakura kar ta ce za ta fito ita gogayya da ita ita rigima da ita ta yi karatu da haka sai ta fita ta nemi aiki ita ma dan ta zama tana contribution to wannan contribution shi yake koma ya zama contribution ne akan rusa gida ya ce ke ba ki ba da contribution a gida ki kawo wani abu da mijinki za ki sauke masa wani nauyi da sauransu to nan aka samu ya san zuciya sai ya janye jikinsa sai ya janye jikinsa ƙarshe ya bar mata gidan kuma daga nan sai a fara takun saƙa sai a fara musanyen maganganu shi kenan daga lokacin ma gida sai kaga ya rushe zamantakewar aure ta lalace saboda ka maganar dukiyarki da kika bashi aro in aro kika bashi in bashi kika bashi kina da haƙƙin ki ne mai da miki da dukiyarki in kuma ya cinye miki to babu shakka ya ci dukiyar da ba tashi ba kuma zai biya ko da ba duniya ba zai biya da kyawun ayyukansa na ranar kiyama amma idan kyauta kika yi masa kin riga kin bashi a matsayin kyauta ba ki da haƙƙi ko kici ya zalunce ki ko da aure zai yi ko ba mai zai yi ba ki da haƙƙin ki kira abin zalunci dan Allah bai haramta masa aurenki ba bai haramta masa yin wani aure ba dan ke kina ƙarƙashin sa baya kula da ke ba haramu bane ya aure wani abin da yake na haƙƙin ki yana da auyen sa kuma Allah subhanahu wataala zai tambaye shi haƙƙin ki auyen sa amma kuma wancan aure bai zama haramu ba kansa ya kamata ki bambance kowane abu zaman kansa yake auren sa zaman kansa yake cutar da ke da yi zaman kansa yake mutum ne ya saci riga ya sa a jikinsa kuma ya je ya sallah sallarsa tana nan a matsayin sallah ya yi ta matuƙar da ya yi zo da rukunanta da wajibanta to sallarsa ta yi rigar da ya sa ta yi sa a cikinsa kuma alhakin yana nan a wuyansa ko mutum ya kwace gidan wani kuma ya rika sallah a gidan a ga sallolinsa suna nan amma gidan da ya amfani da shi ba bisa haƙƙi ba kuma da rashin haƙƙin yana da ƙauyensa saboda haka jihatan ne mufakkata ne aurensa sahihi ne ya aure ba wai bai inganta ba amma kuma haƙƙin ki da ya ci yana wuyanki wannan idan ya zanto bashi kika bashi ba kyauta kika yi masa ba amma in a karan farko cin kyauta kika riƙa bashi taimako kika riƙa bashi to ba ki da haƙƙin ku ci da miki da abinki
to sai wannan ita ma dai maganar kan auren ne take cewa su biyu ne a wurin mijinsu ta ce tana da yaya hudu amaryarsa kuma tana da yaya uku ta ce kuma ba shi ɗaya ce wato tana da yaya uku ɗaya ce da yar mijin nasu biyu kuma ba shi ya haife su ba ta ce ubansu kuma yana nan da ransa ta ce to amma idan ya tashi komai zai ba su sai ya riƙa raba musu daidai wa daida shi take tambayar shin hakan daidai ne ko kuwa za ta yi magana
abinda ake bukata shi ne miji ya ba matarsa kifaya wato abinda zai ishe ta da ƴaƴanta ya ba ta ci da sha da kulawa gwargwadon abinda ke haƙƙinta ne in ya ba ma wata da suke tare sama da haka wannan ba hurumin ta bane ta ce an cuce ta cutar da za a yi mata shine a bata kasa da abin da ya cancanta a bata. Tana da yaya hudu a karkashin ta, ga ta ita ta biyar a bata abin da ba zai wuce mutum biyu ko uku ba, sauran kuma babu su abin da zai wuce, kuma ita kadai ce ya bata mutum abin da yake da mutum biyar. To anan bai yayi ba wannan, in wacce ya kyautata mata wannan kuma yayi mata rashin adalci, saboda haka Allah zai kama shi da wannan gazawar ko da wannan kasawar da yayi ta yaba ma matan nan tashi haƙƙinta cikakke. Amma idan tana da yaya hudu yana bata abin da zai ciyar da yaya hudu da ita ta biyar, waccan kuma ita kadai ce ko su biyu ne yana basu abinci mutum biyar, wanda ba cewa ya yi zalunci a nan don mai ran ya bada daidai wa daida, ba cewa ya yi zalunci daidai, kawai ce wacce ya kyautata mata ƙari a kan yadda ya yi wannan kyautatawa. Wannan kuma ba min kyautatawa ko ba ba min an kama mutum da laifi ba ne ko ya yi ba daidai ba, sai dai kawai ana so a yi masa nasiha ta dan ja hankalinsa saboda a samu kyakkyawar zamantakewa, shi ne yadda ya kyautata ma waccan yadda ba ya kyautata mata. Amma ba wanda zai ce a shari'ance ya saba wa Allah, inda za a kama shi da sabon Allah ya ba ta kasa da bukatar ta, tana bukatar abinci mutum biyar ya ba ta abinci mutum biyu ko uku, to wannan ya cutar da ita. Amma kasancewar ya ba ma waccan daidai da yadda ya ba ta, wannan ko ba laifi yi wa Allah ba, illa iyaka dai a ce idan saboda ka samu kan gidanka ya haɗu ka samu kwanciyar hankali kai ma ka shiga ta zuncin maganganu, to ka kyautata musu gaba ɗaya ko wace da ya cancanta.
To sai wani yake cewa malam, mutum ne yake aiki a ƙarƙashin wani babban ma'aikaci, idan an zo wajensa nemansa sai ya riƙa cewa baya nan ko kuma yana bacci alhalin kuma yana nan kuma idan sun yi, to shi ne yake tambayar suna bin umarninsa su faɗa hakan, to amma malam za a kama su da laifin yin ƙarya su?
To mai sunan abin da suka yi shi ƙarya ita ce ka ba da labarin da ba haka yake ba, al-ikhbaru bi khilafi al-waqi', abin da yake akwai kamar da aka san sa shi ne ake kira ƙarya, shi ne alƙari. Sai ka ba yana nan ka ce baya nan, kaga ba gaskiya kai ba
ne, sai sun yi sasa aka ce
sai ba a sa ka kai laifi kuma ka karba kai laifi. Zace ya ce na ce ya ce ya ce in ce baya nan, kai kamata ka ce ya ce in ce baya nan, to kaga nan gaskiya ka faɗa, sai ka ringina abin zuwa kansa. Amma in kai ka ce kai baya nan ranin yana nan, to ya ce ka ce baya nan, to ka faɗi ƙarya, ya sa ka kai ƙarya kuma ka yi ƙarya.
To sai wannan take cewa ita tana cikin wani group na wani kamfani da suke saka kaya, to idan suka saka ta kan ɗauka ta ɗora akan status ɗinta, to wasu sukan gani suna so, to ita kuma idan suka gani suna so sai ta siya kayan da kuɗinta sannan ta siyar musu, to shi take cewa sai ƙarshen wata su kuma sai su biya ta nata. Kuma shi take tambaya wannan tsarin da take yayi
kafin an sa maka, akwai abin da malamai suke kira tauriya, kai magana mai harshen namu za ta ɗauki wannan ma'anar ta ɗauki wannan ma'anar. In kana da yadda za ka yi dabara ka yi masa magana mai harshen damu, ka yi baka fito ƙarara ka ce masa baya nan ba kuma ka ce yana nan ba, sai ka yi masa sai ku rabu. Akwai yanzu a Hausa wasu yanki, misali wani ya tambaya ya wane yana nan, ka ce ba na ce ba, kaga ba na ce ba, ba na ce yana nan ba na ce baya nan ba, ba na ce ba. A Hausa wasu ansa ce ka bayar, ma'ana ba ka sani ba, amma kalma ce tana iya ɗaukar harshen dabo, ma'ana ba za ka ce yana nan ba, ba za ka ce baya nan ba. A Hausa wani yanki ba na ce ba, ma'ana ban sani ba. Saboda haka kaga kana iya yin tauriya, in akwai wata Hausar da za ka yi amfani da ita, kaga ba za ka iya fitowa ƙarar ka gaya masa gaskiya cewa wannan abin da yake sa ku ba daidai ba ne, to sai ka ƙirƙiro wasu kalmomi da su yi ba da harshen dabo, sai ka yi amfani da su, sai ka fidda kanka daga cikin matsuwa. Wani kuma tambayar ta gaba
mai take cewa ita suna cikin wani group ne na wani kamfani, idan suka san ya sai ta dauka ta dora a status ɗinta, idan wasu da gani suna so sai ta sa kuɗinta ta siya, ta siyar musu, idan ta siyo ta siyar musu su kuma sai ƙarshen wata suke biyan ta nata kuɗin su waɗanda suka siya. Shi take tambayar haka da take yayi,
in dai har ba karɓar kuɗin su za ta yi ba, da kuɗinta za ta siyo, wannan babu laifi. Abinda ba a so ki karɓi kuɗinsu sun ga kayan da ba daki ba da wasu ne daban su suke sayarwa, kuma ba wai sun baki wakilci ba ne, ba su baki dillancin kayan ba, kawai dai kin gani ne kin dauka kin sa ke ba kira talla to idan suka baki kudi yace to ai ga kudin su na aji amma zan dauki kudi na inje su wannan ba dabara bace da za ta fitar ke a shari'ance da wata kila ta yace ta karbi kudin su amma mata ya amfani da shi kudin wannan ba shi wanda ta aje shi da ta dau daga cikin kudin ta wannan abin da an gudu ne ba tsira ba matukar kin karbi kudin su akan abin da suka gani ba naki ba shine ciniki illa iyaka yanzu jira suke kawai ki kawo musu amma ciniki ya riga ya tabbata sun gani sun ce suna so sai kin faɗi su farashi sun baki kuɗi kin karba ciniki shine a shari'a ta hana amma sun gani suna so su to ba bari ku bari in na sun gaba ku sai muku wannan ya halatta saboda in ba ta karbi kuɗin su kwata-kwata har sai ta sayo sannan ta karbi kuɗin su ta basu to wannan ba
ita ce ma take shan wata suke biyan ta amma ta sai ta
ya to shikenan wannan ba matsala
to ne ke tambaya cewar wucewa ta gaban mutum idan yana sallah shigo kuncin su ɗaya ne da wanda yake yin sallar nafila
eh da nafila da farilla duk ɗaya ne ba bambanci ba a wucewa ta gaban masallaci daidai inda tsakanin daidai inda sutura sa ana sa sutura tsakanin masallaci da suturarsa ba tafi mamar rushat ba wata gurin da ta fi shi a abin nan wata ita abin nan bai dai fi ɗari uku ba bai fi ɗari uku ba tsakanin inda za ki sa sutura da inda ake sujjada to wannan ɗan tsakanin shi aka hana a wuce ta gaban mutum a wasu suna fahimtar kama ce ka a wuce ta gaban mutum sa masallaci yana nufin gaba ɗaya gabasin ko bin tazarar da kuke da shi ba haka ba ne akwai inda yake sa sutura da inda yake sujjada suturan nan ba daidai inda yake sujjada ba akwai dan tazara tsakanin sutura da inda yake sa goshin sa to wannan gurin shi aka hana a wuce ta gaban masallaci amma inda tazara tsakanin inda yake sa sutura da kai shi da zaka iya wucewa wannan ba a cewa ka gitta ta gaban mai sallah
to ne shi muke tambayar mallam idan mata za su yi sallah a jami'i kamar sawun su ya kai wajen guda goma a ina ya dace da imamiyar ta tsaya sawun gaba ko kuwa na baya kasancewar kance sawun mata na baya ya fi alfahari
a ba dai da baya ba ai su ne saboda ka za ta tsaya a tsakiyar su ma'ana ba za su a sawun gaba amma a tsakiya ba wai za ta shige gaba can ta ja su ba
wani shirme ke cewa mallam ne ne hukuncin amfani da man bleaching da nufin cire kuraje ba wai don sauya kalar fata din ba ya ce ana shafawa ne na kwanaki kaɗan da zarar kurajen fuskar sun fita sai a daina
idan a kusa a yi amfani da abu ne a matsayin magani ba zai zama haramun ba zama da an shafa a gurin wani kurji zai mutu yana ba ku kome don an yi amfani da shi a nan an shafa abin da ya mutu kurjin ya mutu
to ne shi kuma yake cewa mallam ya kasance yana roƙon Allah ya biya masa wata buƙata ta sa amma har yanzu dai shiru shi ne ke tambayar shin akwai wani abu ne na biyayya ga Allah da zai iya yi sakamakon yana son buƙatar sa ta biya
to wannan cewa har yanzu shiru kuskure ne ya kasancewa shiru buƙatar ka akwai buƙatar ka kai ta zahiri akwai kuma buƙatar ka ce amma baka san da ita ba Allah kuma ya biya maka da wannan buƙatar da baka san da ita ba kuma kana cewa shiru Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa bawa in yayi addu'a musulmi in yayi addu'a ko dai Allah ya biya shi abin da ya roka ko Allah ya kade masa wata kaddara mummuna da wannan addu'ar ko Allah ya jinkirta masa sakamakon addu'a da ya bashi ta ranar kiyama kaga uku nan dai zai faru ko dai abin da ka roka ka samu wannan shine zahirin kai abin da ka sani na wannan kana son abu kaza na son ka mallaki mota iri kaza Allah ya baka kana son ka mallaki gida Allah ya baka kaga wannan abu ne na zahiri da kai kake hari kuma kai shi ka sani amma akwai wata kaddara wata kila mummuna da take niyyar fada maka a dalilin addu'ar da kake yi din nan Allah yake ganin Allah ya ga cewa da ya baka abin da ka roka waccan kaddara ta fada maka kare ko ka daga waccan kaddarar ya hana ka wannan kai kana cewa shiru ka sani me Allah ya kare maka wanda ba dan wannan addu'ar ta kaba da ya auka maka da kuma ya auka maka ko ka samu wancan abin ba zai amfane ka yanzu kana son ka samu motar hawa misali amma ubangiji ya yi wata kaddara da za ta iya fada maka ka rasa kafafuwa ko ka rasa hannaye ko ka rasa ido mai motar za ta yi maka za ka ma da sama da wannan motar ko da wuce ka ci gaba da zama da kafarka ko da idanka sai Allah ya kare maka wannan gaddarar muna da addu'ar da kake yi kaga bai dace ka ce wa Allah shuru ba ya kai ka san shuru saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana karbawa dayan ku addu'a matukar bai garaje ba sabai suka ce wannan garaje ya Rasulullah ce rika cewa Allah na roke ka baka ansa ba yana daga cikin mawalin istijaba daga cikin abin da yasa Allah yake kin karba addu'a ma mutum ya ringa cewa yayi addu'a ba ansa masa ba bai san me ubangiji ya shirya masa ba bai san wata kila abin da yake roƙa a bashi ba wata musiba ce in ya same shi za ta fada masa Allah ya hana shi abin da ya kare shi daga wannan musibar amma shi a nashi tunanin sai yake ganin ba a yi masa abin da yake so ya kamata fadar Allah subhanahu wataala yake cewa kutiba alaykum al-qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum kuna iya buki abu alhali shine alheri gare ku wa asa an tuhibbu shay'an kuna iya san wani abu wa huwa sharrun lakum alhali sharri ne gare ku wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ne ya sani kuma ku sani ya kamata wannan ta zama ka'idar mu ce a rayuwar mu abinda muke ki kan mu rika dauka cewa sharri ne tana yiwa alheri ne a cikin sa abinda muke so kan mu dinga dauka cewa lalle shi ne alheri tana yiwa sharri Allah ya sani mu sani ba saboda ka dan adam inda zai rike wannan matsayin ka'ida to da ya sallama wa Allah komai ya shi ya riga ganin abu kaza yake so bai samu ba don haka ya rasa alheri baka sani ba ta yi wa huwa sharrun lakum abin dan da kake so sharri ne Allah ya raba ka da shi ba na san abu kaza kuma gashi ya faru ta yi alheri ne kai ne kake zaton sharri daga ƙarshe za ka alheri ne to haka rayuwa take a rayuwar musulmi ya kamata ta kasance amma mutum ya daina jin cewa wai yana addu'a ya ji shiru ko har yanzu ba an samu sa ba wannan magana da dubura da zato ne ga Allah subhanahu wataala
kisne ke cewa mallan kamar yadda yazo a sunna manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada addu'o'i da shari'a na kusan dukkan komai shi mallan akwai wata addu'a da mace take tsakanin wato tsananin bukatar miji na gari za ta yi kuma yana halatta mutum ya roki Allah yana son bukatar sa ta biya da gaggawa
shine yanzu magana da muka yi da muka gama addu'a da take Allah subhanahu wataala yana ansa addu'a wanda ya shiga matsuwa amma yujibul muqtar idza da'a wa yakshifu as-su wane ne wannan da yake ansa wanda yake cikin matsuwa addu'ar sa idan ya roke shi kuma yayi masa damuwa Allah shi yake wannan haka ubangiji subhanahu wataala ya ba mu damar sanda muka ji bukatuwa kullun kuma cikin bukatuwar nan muke mu roke shi qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yace ku roke da an samu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an idan bayi da suka tambaye ka game da ni kusa nake ina ansa addu'a bi addu'a in roke saboda ka muji bukatan nan tar addu'a muji ta addu'a ibada ce ko da baka samu wani abin da kake bukata a nan take ba wannan addu'a da kake lada kake samu ibada kake wa ubangiji subhanahu wataala ladzi yastaghfiru an ibadati sayadkhulu jahannama dakhirin da bi kace al ibada al addu'a wa huwa al ibada addu'a shi ne ibada to ibada ce saboda ka ko ba komai ba addu'ar da kake yi kana samun ladar wannan addu'a shi kansa wannan alheri ne da baka san yawan sa ba baka san iyakar sa ba babu wata addu'a sai sai da aka ce wannan ita ce addu'ar mai mace mai neman aure babu wannan amma kofar yin addu'a shine ka roki Allah da sunayensa masu kyau wallahi walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha lana likawa wa sunaye ko sunaye mafiya kyau Allah ce ku roke shi da su kana iya roƙon Allah da sunayensa Allah ina roƙonka da sunayenka mafiya kyau ina roƙonka da kai ne mai azarta kai ne mai bayarwa Allah kai ne mai rahama kai ne mai tausayawa bayinsa roke shi da sunan da yake mafi kyau sai ki tabbata bukatarki Allah ka bani miji na kwarai Allah ka bani miji na gari Allah ka bani wanda zai kula da ni Allah ka bani wanda zai tausaya min a rayuwata ya dora ni akan daidai ki ta fadar wannan ita ma addu'a ce ki hada da sunan Allah sunayen Allah mafi kyau ki hada da salatul annabi sallallahu alaihi wasallam a farko a tsakiya a karshe gwagwadon yadda kika samu dama ki tashi ki salloli cikin dare ki daga hannu ki addu'a ki azumi ki daga hannu ki addu'a duk wanda yana daga cikin abubuwan da idan bawa yayi to Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai bar addu'ar sa ta tafi a banza ba Ubangiji zai masa sakayya akan wannan
to sai wannan tambaya ita kuma take cewa mallan shin zikiri da addu'a abu ɗaya ne ko kuwa daban-daban
zikiri shine ambaton Allah subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah wannan duk sunan sa zikiri addu'a ko shi ka roki bukatarka duk da dai su dukkan su addu'a ne ta fuskar shi zikiri du'a du'aul ibada ne addu'a ce ta fuskar ibada domin kana yi ne domin Ubangiji maka kyakkyawar sakamako kana ambaton Allah subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar Ubangiji ya saka maka da gidan aljanna da dashen aljanna da ni'imar aljanna da wannan zikirin kaga shi kansa zikiri kamar roƙo ne take yi ta hanyar yin ibada ga Allah subhanahu wataala ta kuma wacce du'aul mas'ala kai tsaye kana ce Allah ban kaza ko Allah raba ni abu kaza mara kyau ko Allah ka hada ni da kaza na alkhairi wannan shine bambancin su amma dukkanin su addu'a ce wannan addu'a ta ibada wannan kuma addu'a ta zikiri
to sai nake ce assalamu alaikum mallan yace tun yana rani yake daukar biredi a gidan biredi domin siyarwa yace wasu lokutan manajojin gidan biredin su kan manta ba su karba kudin ba shi kuma yake riki waɗannan kudaden ne to yanzu an kai kusan kimanin shekaru 7 raban sa da tallan biredin kuma abin yana matukar damun sa shi ke tambayar mallan ya hukuncin wannan
hukuncin duk wanda ka zalunce shi ka rike kudin sa ka bayar masa da haƙƙin sa shi ne hukunci da farko shi ne abin da yake wajibi a kanka duk waɗanda ka san kai mu'amala da su ka san zaka inda zaka same su suna nan da ransu ka kai musu abin da ka rike musu na dukiyar su ko su ce sai yafe maka shikenan in ba sa rayi ka nemi magadan su ka bayar musu da dukiyar su ka bayar da dukiyar zuwa ga magadan su duk da cewa kuma abin da kai na cutar da su kuma sai kai ta istighfari kana neman gafarar Allah domin haƙƙin su ba zai salwanta ba bayan mutuwar su mu sani idan ka cuci mutum ka dauki haƙƙin sa baka bayar masa da haƙƙin sa ba sai bayan mutuwar sa ka kaiwa magadan sa wannan ba zai sare da haƙƙin sa ba shi da cutar wanda kai masa ya tafi da ita lahira wataƙila yana buƙatar kuɗin da ka hana shi har ya mutu sannan ka ɗauka kai magadansa wannan ba zai sa tsakaninka da shi ta ƙare ba za ku gaba gaban Allah sai kuma wani abu na rahamar Allah na ceton Ubangiji ne zai kwace ka gwargwadon irin kyawun ayyukan da kai da gaskiyar tubanka su kuma waɗancan da kai musu haƙƙinsu ne don da zarar mutum ya mutu dukiyarsa ta zama ta magadansa haka ba za ka ce ba tunda akwai rigima kes da ni da shi a lahira to ba zan ba su ba ta da kes ba zai kare ba ina ba su a za su zama biyu ne da su da shi saboda su bayan mutuwar su kuma dukiyar ta zama ta su ce mallakin su ne mamaci da zarar ya bar duniya an zana ransa to dukiyar ta kuma ta magadan sa ne saboda haka yanzu haƙƙin su ne a hannunka su kuma in ka hana su kuma kuma za ku gaba da su cin gaban Allah saboda haka sai ka rage ka warware da su a nan duniya shi kuma ka ci gaba da istighfari da tuba an aje gaban Allah kila ka samu wani ceto na Ubangiji duba da kyakkyawan kudurinka da kyakkyawan duka da ibadar da kai da istighfari da kai Allah ya kwace ka a hannunsa
shi mun yake cewa assalamu alaikum malam mutum ne ya taba daukar kudin mahaifinsa ba tare da sanin mahaifin ba shi ma yana daya daga cikin wato daukan haƙin mutane ai ce amma daga baya yayi wa baban nasa abin da yake dadi sai yake ce masa ya yafe masa duk wani laifi da ya taba yi masa shine ke tambayar shin har da wannan laifin kudin nasa da ya dauka ba tare da ya sani ba ko kuwa sai dai ya sake neman afuwa akan wannan laifin
irin wannan neman afuwa a dunkule ba ita ce neman afuwa ba kawai ka ce wani nayi maka laifi ka yafe mu bai san wani irin laifi kai masa ba ko cewa ne ka san zaman ta kewa irin wannan dole zaka bata mun zan bata maka nan har dan Allah duk abin da zai maka ba bari kyau ka yafe mu to ba zai taba kawo cewa kudin sa ka riga ci ba zai dauka dai ko wata kila ka ga masa wata magana bari kyau ko kai da shi a wani guri bai sani ba irin wannan abubuwan haka zai kawo wanda shi ba a ransa wata kila yana jin yayi maka aiki kai ba irin wannan to sai ce na yafe maka ni ma da Allah ka yafe mu amma ba zai ka cewa wata amana da ka bashi ba ya ci ta ci za ka irin wannan rufa-rufan ka ce wanda ita za ka nemi al-istihlal daga abin al-tahallul daga al-mazalim babu ka ce za ka kuɓuta daga zalincin da ka yi sai ka fito ka ga mutum ga irin nau'in abin da kai masa in dukiya ce ka bayar masa ko da baka gaya masa ba cewa ka taba kudin sa to ka samu hanyar da kai ka bayar masa da hakkin sa kamar yanda bai sani ba sanda ka dauka to bai zama bai sani ba sanda ka bayar ana gudun kada alaka ta lalace ko ta abin da zumunci yake amma dai ba za ka yi wannan dukulalliyar magana ba kai ba inda za a yi maka haka ba za ka yadda ba ce wani zamantakewa ku da shi abokinka ne yana ta cutarka yana ta cinye maka kuɗi kuɗaɗenka da yawa sun zo yana riƙewa ba ya baka haƙƙinka ya zo ya maka wannan daga baya ka gano a shiga shiga shi abin da ya maka cewa za ka ya cuce ka ba za ka yafi masa ba.
To sai ga can malamin tambayar sai ta ce ya matsayin yin yarjejeniya da wanda zai kula mutum da gona wato aikin gonarsa bisa sharɗin idan aka kai ga amfanin gonar za a bashi wani kaso na abin da aka samu kamar a ce 10,000 za a bashi 1,000.
Ba laifi ka sa wani ya kula maka da gona ko yana shayar da ita ko yana gyara ta ko yana gadin ta akan bayan an yi noma za ka bashi wani percentage na abin da aka samu wannan babu laifi.
Jama'a Allah ya saka da alheri. Masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka kawo karshen shirin a wannan mako sai kuma za ku iya kuma da sakonnin tambayoyinku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-364-1455 ko kuma ta hanyar adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Tsamar da yan shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani wani jallin OON babban malami ya tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da ke nan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ana sai da rassan da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.